لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أغوديا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكو ميدي ساكي هدا مهل ونن رانا تليتنين يودي أشرين الشدا gawatan Dhulhajj hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda ya dace da 20 ga watan 10 kenan ko miladiya 2014 kuma wannan shine darasin mu na 16 cikin wannan littafi namu mai tarin albarka Nabiyur Rahma siratun wa durusun wa ibar. Darasin da ya gabata mun yi bayani akan musulunta sarki Najashi radiyallahu ta'ala an, wanda mun kammala wannan gabar. Yau za mu tashi darussa da kuma abubuwa na la'akari da ya kamata mu mora mu fita da su a cikin wannan darasi da ya gabata. Yan uwa, kamar yadda na faɗa mana, wannan karatun sira abinda muke da bukata kallon irin abubuwan da suka gudana ko dai tsakanin sahabbai da magauta musulunci suka yi juriya suka yi haƙuri da kuma irin hanyoyin da suka bi a wajen warware matsaloli, da yanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake saita sahabbai akan rayuwa da irin ƙalubalen da suke cin karo da su da kuma irin abubuwan da suke Allah yana ba su mafita. Wannan shine ya kamata kullum mu dinga kalla muna koyi su a cikin rayuwarmu, da wannan ne mutum zai wayi gari ahlus sunna 100% a cikin maganganunsa da ayyukansa dukkan faditashinsa. Yake cewa durusun wa ibar, darussa da kuma abubuwa na izina da kuma lura. Yace anna sabatal mu'minina ala aqidatihim, cewa tabbatan mu'minai akan aqidarsu. Ba'da an yunzila bihimul asharar wadallun anwa'al azab, bayan ashararai da batattu sun ɗanɗana musu kaloli daban-daban na azaba. Walittihad, da kuma ƙasƙantarwa tare da takurawa. Walittihad shi ne zama an ƙasƙantar da mutum kuma an azabtar da shi. Akwai azabtarwa da za a yi wa mutum, azabtarwa ce tsagwaranta ba wulakantawa a ciki, to amma kuma akwai azabtarwa tare da wulakantarwa da kuma zalunci. To wannan shi ne ake kira al-ittihad. To wannan abubuwa da sahabbai suka jure, dalilun ala sidqi imanihim, hujja ce a bisa gaskiyar imaninsu, wa ikhlasihim, da kuma tsarkake niyyarsu, fi mu'taqadatihim, a wajen abubuwa da suka kudirce na dukkan shika-shikan imani. Mun sani cewa daga cikin shika-shikan imani akwai al-imanu bil qada'i wal qadar. Allah yake cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amana hum la yaftanun, mutane suna zaton kawai za a kyale su sasakai dan sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba. Allah da baya jarrabar kowa da kowa, ba a gane mumini na kware, ba a gane wanda yake da gangan, ba a gane mai yi da gaske. Da kawai da ka ce amantu billahi wa bil yawmil akhir, kawai shikenan, ba a jarabawa a cikin lafiyarka, a cikin dukiyarka, a cikin iyalanka, a cikin dukkan abin da kake so, to wannan ba zai taba kasancewa ba. Shi yasa Allah ke cewa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, Allah ba zai taba barin mu'minai a bisa halin da suke na furta imani da baki ba. Fati Allah subhanahu wataala sai ya tankade da rairaya a gane wanne ne na kwarai, wanne ne kuma yi da gangan. To shine yake cewa wa sumuwi nufusihim wa arwahihim, kuma irin wannan jajircewa take nuna daukakan rayukansu da kuma ainihin zukatansu. Mutum wanda yake mai babban himma, mai babban zuciya da babban rai, to shi yake jure manya-manyan abubuwa. Ana cewa ala qadri ahli ilmi ta'til azaimu, abinda Hausawa suke cewa gwargwadon kurji gwargwadon ruwansa wato gwargwadon girman mai himma da ƙarfin himmarsa to gwargwadon abubuwan da kuma zai iya jurewa wata ati ala qadal kiramil makarimu kuma kyaututtuka da alkhairai suna zuwa gwargwadon mutuntun mutun da samun sa yanzu idan aka ce karimin mutun kuma mai samu zai ma kyauta to ba zai kama da na'imi fakiri ba a ce babban mutun ne kuma mai alkhairi kuma mai samu to abinda zai maka na alkhairi ba za ka hada shi da wanda za a ce fakiri kuma na'imi ba ga talauci ga ruwa da Allah ba zan farar dan goba a shekarar damu babu ta kurba to saboda haka kenan gwargwadon himman mutun da karfin halinsa gwargwadon kuma abinda zai iya kasancewa da tare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharun nasi bala'an al-anbiya'u fas-salihun thumma al-amsal fal-amsal wanda Allah yafi yawan jarrabawa sune annabawa sannan bayinsa na kwarai sannan kowa gwargwadon matsayinsa da darajarsa a wajen Allah subhanahu wataala fata dai abinda ake so abinda za a dinga addu'a Allah ka ba mu jure jarabawoyinka da kuma ainihin cin nasara wannan shine abin roko amma jarabawa la budda minha don Allah ce wala nabluwannakum rantsuwa ce Allah yi hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin sai ce wa nablu akhbarakum abinda kake furtawa ma to Allah zai gwada wannan ya jarraba yace bi haythu yarawna tayyidu sumumina suke ganin ma ya amaluna abinda suke fata suna sa zuciya min ridallahi jalla sha'nu ne yardan Allah wanda al'amarin sa ya girma ya daukaka to wannan abinda suke sa zuciya suke fata a azama bi kaseerin shine yafi girma da yawa da yawa mimma yanalu ajsadahum kama da abinda yake samun jikunkunan su min ta'zibin na azabtarwa wa hirmanin da kuma ainihin hana su haƙoƙin su wa tsihadin da kuma zalunta ga zalunci game da wulakantawa ma'ana idan suka kalli gwaggwaban ni'iman da Allah ya tanada musu to za su ga cewa duk wani abu da zai zo mai sauki ne shi ya sanya zamu gani cewa magabata yadda addinin musulunci yakan kama ya girma a cikin zakatansu wallahi juriyarsu ba za mu iya ba akwai wani daga cikin magabata bana iya tuna sunansa amma idan ka karanta littafin Sawrun min hayati tabi'in zaka ga shi ina jin ko na biyu ko na uku ya sami ciwo nake ji a kafarsa kuma irin abinda yake cewa wato kansa ta kama shi wanda dole ne sai an yanke wannan kafar in ba haka ba za ta harbi tan sama to shine likitan yake cewa zo a sami majiya karfi su rike shi yace akan me aka ce akan kafarsa da za a yanke yace ga ambaton Allah a bakin sa har sai an rike shi ma za a yanke kafarsa yana fadan subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah akbar bi salawati da kanki kafarsa ba saboda ba wai da baki kadai ke fada ba abin ya takura cikin zuciyarsa girman Allah yake gani amma kai ko ne wallahi da zaka fara ana dorawa zaka yi kara ka ihu saboda ba ta gina ba ta shiga ba to amma su abin ya zama tuni da tsoka wallahi idan suna abuwa Allah kare suke kalla duk wani abin da zai biyo baya ba sa kallon sa shi ya sanya lokacin da wani sahabi ya zo ya samu manzon sallallahu alaihi wasallam yana kwanta a jikin Ka'aba yayi fulo da alkibarsa yace ya maikin Allah ba zaka yi mana addu'a ba ba zaka nema mana agajin Allah ba kana ga cikin irin musibar da muke da bala'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani wanda suke kafin ku an yi musu azabobi kala kala a dora zarto irin na kafinta akan mutun a dinga tsagawa ana gagarawa sai a masa tsagan muruci amma ba zai bar addinin sa ba to amma kai ko yanzu ko ni yadda kurawa wallahi mutun sai canza shawara in ta kurawa a zo a ce za a yanke hannunka ko ka faɗi kalmar ridda ai mutum sai ya faɗe su so shuri masaki to amma su sun yadda cewa rayuwar ta su ta Allah subhanahu wataala shi yasa ke ta inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum amwalahum Allah ya sayi mu'minai duki kawunan su da kuma dukiyoyin su bi anna lahum aljanna to abu ne mai wahala sai dai mu roki taimakon Allah subhanahu wataala yace wa bi hadha to da irin wannan halayyar ne tantasirud da'awat kira zuwa ga addinin musulunci yake samun cin nasara wa bihaza kuma da wannan ne ta taharrul jamaahir zai zamo mutane sun yantu min al-zulumati daga dubbai na jahilci wal jahalat da kuma ainihin abubuwa na jahiliya na rashin sanin addini ku duba imamu ahmad ibn hanbal lokacin da al-mu'tasim billah ya tara malamai ya gina makarantu na akoya ma ƴaƴan musulmi al-qauli bi khalqi al-qur'an cewa al-qur'ani makhluq ne duk wani malami da bai amsa wannan gayyata ba zai dandana kudarsa wasu an karkashe su wasu an dukkata su rasa wa'in su ga baina su imamu ahmad ibn hanbal shi da ɗaya daga cikin malamai haka ake doro su akan mangala zaki inda ka san a kauye a doro tulunan a cikin mangala haka ake doro su ainihin akan zaki ai masa daurin goro ba irin abin da ba dan dana masa ba amma ba su furta abin da wannan sarki yake nema ba imam ahmad bin hanbal yake ce masa me yasa ba za ka fadi wannan ba tunda Allah ya ba da dama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yace abin da yasa a wannan lokaci duniya fatawa ta kade take jira da na fada kowa zai dauka abin haka ne to amma gara na rasa raina akan wannan to amma yanzu wallahi wani ina tabbatar maka ba wai dan dana masa azaba ba a'a kawai dan hassati mai kwari idan aka yi masa to wallahi zaka ji fatawa ta canza zaka ji tsarin abubuwa ya canza hassati kawai na abin duniya wanda ba zai dore ba ba kai ga yi masa barazana akan matsayinsa ba to za ka ga cewa ainihin ya canza saboda ɗan abubuwan da la yusmin wala yughni min ju to balazana gun mutun ya ga abu zai hada da rayuwarsa to kai ne abinda ake so a same ka akan gaskiya duk abinda zaka yi ka yi shi akan gaskiya kuma a bisa tsari na sunna to duk abinda zai same ka akan wannan riba ce abu nabi yace mimma yatabadaru ila dhihn abinda zai gaggawa zuwa ga tunani abinda ba sai ka tsaya kai tunaninsa ba min hadhihi al-hijrat al-azima daga wannan hijira mai girma abinda ba sai kai dogon tunani ba aka ce al-mutabadir ila dhihn abinda zai sauri ya shiga cikin tunaninka me zamu iya ganewa dan da yace huwa shafaqatu hadhar rasul al-karim sallallahu alaihi wa sallam shine tsagoran tausayi na wannan annabi mai tarin daraja tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ala ashabihi akan sahabbansa wa rahmatihi bihim da kuma irin jin kansa tattare da su wa hirsihi shadid da kuma tsananin kwadayinsa alal bahfi wato akan yin bincike amma fihi amnuhum akan duk abinda a cikin su akwai amintuwarsu wa rahatuhum da kuma hutawarsu Allah da kansa yace da shi bil mu'minina raufur rahim manzar sallam wato mai tsananin tausayi ne mai tsananin rangwame ne ga mu'minai wannan idan muka dubo in sifofi ne na Allah shi da kansa ya ara masa su to saboda haka yadda duka ke tausayin kanka to manzo Allah ya fi ka tausayin kanka sama da yadda kake tausayin kanka da kanka yace wa lidhalik to saboda haka ne ma ashara alaihim yayi matsununi bil dhahabi ila al malik al adil cewa su tafi zuwa ga wannan mai mulki adali allazi la yuzlamu ahadun inda wanda ba a zalunta kowa a wajensa fa kana al amru sai lamarin ya kasance kama qala salawatullahi wa salamuhu alayhi kaman yanda manzo tsira da amincin Allah su kan tabbata a gare shi ya fada fa aminu fi dinihim sai suka aminto a cikin addinin su wa nazalu indahu suka sauka a wajen sarki Najashi fi khairi manzil a wajen masauki wanda yake mafi alkhairi kun ga inda manzo sallam bai ga dama ba kawai sai ya baki shiru ai ta azabtar da su duk da cewa idan suka tafi zai ga ya rasa mabiya da yawa kun tafi ya bashi shi yana Makka to amma yadda yake ganin cewa shi Allah sai yana cikin himaya ta baffansa so kuma wa'ancan mafi yawa zaka samu talakawa ne ba su a kowa ta maimakon a dinga azabtar da su gara a aika su inda za su samu kyakkyawan natsuwa su gudanar da addininsu a ainihin yadda ya kamata zai yi wahala yanzu wani shugaba ya so mabiya su yaye su bar shi su tafi wani wuri wai dan su su tsira a'a zai fi so su zauna tare da shi ko da za su kare shi inda zai samu ya tsira to amma manzon sallan ba haka rayuwarsa take ba haka tsarin sa yake ba bai so ko da kaya ta soki ainihin ɗaya daga cikin mabiyansa kun sha jin hadisin muslim lokacin da aka ji wani rugugi a madina mutane suna tsorace wani ma ba zai iya taba na kusa da shi ba saboda tsoron abin da aka ji ana shawarwari ya za a yi a fito a shawo kan wannan abu kafin a gama shawarwari mazar sallam har ya fita yaji ya ga menene sai gashi akan dokin Abu Talha kodin zami babu yana cewa lan tura'u lan tura'u ba za a razana ku ba ba komai kowai komai zai batun sa to amma mu fa yanzu sai a je a nemo zarata wanda suka yi harbi ku tafi shi kuma shugaba yana kan kwance duk haka ake yi kamar shi shugabancin musulunci zaka samu shugaban shine fitila shine yake konuwa domin na gefe samu haske amin amin abu na uku da zamu fa'idanta a cikin wannan darasi inna wujud ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam samuwar dan baffan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ne Ja'far wa sihrihi da kuma samuwar surukinsa shine Uthman ibn Affan domin yayi wato wannan hijira wa ibnatihi Ruqayya da ƴar manzon Allah na Ruqayya wanda ita ce matar sayyidina Uthman radiyallahu anhum jami'an Allah ya dade su ga baki daya to samuwar waɗannan da muka ambata fi muqaddimatil muhajirin lahu fi muqaddimatil muhajirin wanda sune da gaban muhajirawa zuwa Habasha to samun su a cikin wannan kan gaba lahu dilalatun amiqa a cikin wannan akwai wani nuni mai zurfin gaske tushiru da yake nuni ila anna al-akhbara cewa abubuwa na hatsari taran araru da ka saboda addini la budda an yatajashshamaha al-muqarrabun il-qa'id ba makawa dole makusantan shugaba ya zama sune za su jure ma wannan abin ma'ana kada ya zama sai lagwada da bagas ta zo sannan a ce to ina abin nan ƴaƴan gwamna ina ƴaƴan shugaban ƙasa ko minista ko tiyaman sai alfarma ta zo sai kwangiloli sun zo to amma idan wani abu ne na asha wahala suna tallungu ba haka ake yi ba tsari na addinin musulunci shi shugabanci wanda yake ainihin na musulunci to idan wani abu ya zo wanda za a sadaukar da kai to makusatan shugaban su ne lambar farko shi ne yake cewa yake wato wa ahlihi da kuma wato ainihin iyalansa wa rahimihi da wanda suke alifin abokan zumuncin sa ma'ana dangin sa na jini la an yakunu biman anil khatar ba wai su zama nesa da inda hatsarori suke ba fa inna hadha domin irin wannan tsarin a ce shan wahala da shiga hatsari na nesa za su kasance amma shi shugaba na kusa da shi su ne su mulkalau a wanke biyar a goma a sa biyar to wannan maliki cewa fa inna hadha irin wannan ba'idun min manhajin nubuwa nesa yake da tsarin annabta zamu ga cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba ma wai abin da ya shafi sahabinsa na kusa kusa ba wanda yake hada jini da shi manzon Allah ma shine kan gaba idan an je maganar jihadi shine kan gaba shine kyawun alfadarin da bai iya dawowa baya manzon Allah kenan ba za a taba cewa ga wani abu ya taso na wahala a ce ai sai suwane na nesa su ne kan gaba ba amma idan an samu lagwada to kuma ya zamo cewa ainihin sai ƴan jikinsa ba haka tsarin manzon Allah yake ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan abu na hudu abinda muka fahimta a cikin wannan darasi mashru'iyyatul khuruj anil watani wato ainihin shar'antin da kuma wato halattin fita daga kasar haihuwa idza kana al-khuruj firaran bid-din idan fitar ta kasance domin tsira da addini ne wa in lam yakun ila islam ko da ku inda mutum zai je ba wurin musulunci bane ba a cikin garin da kake an hana kai duk abin da musulunci baka dama an hana kai azumi an hana kai sallah an hana ka je aikin haji duk wani abin da musulunci yace an hana ka to anan ya wajaba gare ka ya halatta gare ka ka bar wannan garin ka je inda za ka yi wannan koda garin ba garin musulunci bane tunda kun ga garin Najashi ba garin addinin musulunci bane to amma saboda za su iya gudanar da tsarin musulunci shi yasa aka yi musu umarni su tafi can sai ce fa in al habasha domin su mutanen habasha kanu nasara sun kasance kiristoci ne ya abuduna al-masiha suna bautan annabi isa wala yaquluna huwa abdullah ba sa cewa shi bawan Allah ne sai malam yace wa hadha hukmun mustamirrun wannan hukunci ne wanda ya zarce ya doge ba wai canza shi za a yi ba mata galabal munkaru fi baladin a duk lokacin da mummunan abu yayin rinjaye a cikin gari a ce ana cikin garin da ba a yadda ku fito ku yi sallar jami'i ba, ba a yadda ayi wa'azi ba, ba a yadda wani ya zo ya biya kuɗi ya tafi aikin haji ba, duk ba a yadda da wannan ba. To duk lokacin da munkari ya zamo yayi kaka gida, to kai musulmin da kake son aljanna ba kaga ta zama ba, don ba so kake ka sheke wato ainihin ayarka ka kace kware tun a duniya ba, so kake wato ainihin ka sheka abin da zaka mura gobe lahira. To in ko aka ce ba za ka yi addini ba za ka samu lahira, to saboda haka kenan wannan hukunci ne wanda yake ainihin mai dorewa. Au yace wa uriya alal haqqi mu'min, kuma in ya zamo mutun yana inda ake cutar da mu'mini saboda gaskiya, wara albatila qahiran lil haqq, kun mutun yaga ta lalle barna ta riga wato alifin tarun jaye gaskiya, waraja an yakuna fi baladin akhar, kuma yasa zuciya cewa zai kasance a wani gari daban, ayya baladin kana, amma kowane gari ne yukhalla bainahu wa bain dini, za a kyale shi da addinin sai addinin da yaga dama, wayuzhira fihi ibadatu rabbi, kuma ya bayyana bautar ubangijinsa, fa innal khuruja ala hadha alwajhi hatmun alal mu'min, to fita ta wannan fuska ta zama wajibi akan mu'mini, wa hadhihi alhijra, wannan hijira kuma allati la tantatiu ila yawm alqiyama, wato wannan hijira ba ta yankewa har alqiyamin Allah ta tsaya, saboda Allah yana cewa wallahi almashriq wal maghrib, mahudar rana da mafadar rana ta Allah ce, fa aina ma tuwallu, duk inda ya zamo kun juya, fa thamma wajhu Allah, to atan ailifin yardan Allah subhanahu wa ta'ala take, inna Allah wasi'un alim, domin Allah shine mai yalwacin baiwa kuma shine ainihin masani. Kenan ba wai gari ba ko unguwa kake, ya zamo fitadanniyar unguwa, ba masallacin da zaka yi jami'i sai bajaudin tata kila sai shan burkutu sai gidan mata, duk inda zaka dora idan ka kan sabon Allah ne, to wannan unguwar bai kamata ka ci gaba da zama a wannan unguwar ba, domin karshe kai ma sai ka narke. Daga cikin illar da take faruwa in ka zamo a cikin wajen sabon Allah, tun kana ganin ana sabon Allah yana baka haushi, shi zaka gani a damanka, shine hagunka, shine gabanka, shine a ko'ina, to tun abin yana baka haushi sai zama kun baya baka haushi. Idan ana yi sai ka ji kai ko aka kai wata ran sai mutun ya ji ma abin yana dan burge shi kadan, a kwana a tashi sai mutun ya same shi tsundum a cikin wannan al'amari. To shi ya sanya kullum magabata ba sa san zama inda sabon Allah ya zamo ainihin ruwan dare. Sannan fa'ida ta uku ko kuma darasi na annabiyar kai yace jawazu dukhulil muslimina, halalce shigar musulmi fi himayati ghayril muslimi ghayril muslimin, a cikin kariyan waɗanda ba musulmi ba, idza da'atil hajatu ila zalik, amma idan bukata ta kira zuwa ga haka, a matsayinka na musulmi sai ya zamo cewa akwai wani arne baya musulunci, to amma kuma yana da dan saukin lamari, in ka je ba zai hana ka addinin ka ba, ba zai takura maka ba, amma a can wancan arnan bakake ne shi kuma wannan baki baki ne, to gara baki baki da baki kirin kenan, ashe ya halatta addinin musulunci a haɗa kai da wanda ba musulmi ba domin samun wata fa'ida wadda addinin musulunci zai iya karuwa da ita. Malam yace lakin sai dai bi sharti, da sharadin cewa Allah tasalzima mithlu hadhihi alhimaya, kada irin wannan kariya ta lizimta idraran bidda'wati alislamiyya, tutar da kira zuwa ga addinin musulunci. Idan ka fahimci cewa kariyar da wannan arne zai baka, kila kai malami ne mai wa'azuzzuka, malami ne mai rubuce-rubuce, ce to ya baka dama ka je ka zauna garin sa, amma kada karantar da kowa, ba maganan wa'azi, ba maganan rubutu, ba abinda zaka rubuta da ya shafi addini, ya hana ka rubuce-rubuce, ya hana karantar da kowa, ya hana kai duk wani abin da yake musulunci kira zuwa ga Allah, to wannan kariya ba sunanta kariya ba, wannan sunanta shigo-shigo ba zurfi. Yace auta ghayiran li ba'd ahkamid din, kuma da sharadin wannan kariyar da za a bada babu canzawa ga wani abu daga cikin hukunce-hukuncen addini. Yace ya yadda zai baka kariya, to amma gaskiya maganan ka ce wai komai sai abin da manzon Allah ya gaskiya wannan, to a dan sassauta a dan yi 30 akan 100 ko 40 akan 100, to wannan kariyar ba sunanta kariya ba. أو سكوتا على اضطراب بعض المحرمات ko kuma shiru akan aikata wayansu abubuwa da ya zama ainihin an haramta, kana ji kana gani yan uwanka musulmi ba za ka tsawata masa akan su barka za ba, a ce sai dai ka ja amawali kai shiru saboda an baka kariya, to wannan kariya musulunci bai da ita ba. Malam yace wa illa, to in ba haka ba lam yajuz alal muslimi dukhul fiha, to bai halatta ga musulmi ya shiga a cikin irin wannan kariyar. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna mana a aikace cewa a iya hada kai da wanda ba musulmi ba a tattauna da shi a wata shawarar da za ta zama maslaha ga addinin musulunci. Kun ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wannan umara ta shekara ta 6 da aka yi sulhu Hudaybiya bai samu ya shiga ba, to kun ga lokacin da yaje aka hana shi shigowa ma'ana shiga Makka, to sai aka turo Suhail bin Amr akan shi ne sufikan mushrikan Qurayshawa kafin ya shigo addinin musulunci, tattauna akan sharuɗa da za a amince da su. Kafin ya ƙaraso sai da manzon Allah ya rantsuwa yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, ba za su roƙe ni akan wata shawara wanda za ta ba hurumin Allah kariya ba, ma'ana shi ne Ka'aba, fati sai na ba su haɗin kai akan wannan. Kaga ba musulmi ba ne, amma manzon Allah ce in dai abinda za su nemi a tattauna zai ba addinin musulunci gata, zai ba musulunci kariya, to manzon Allah zai ba su haɗin kai akan wannan. To kenan ashe wannan zai nuna mana a matsayinka na musulmi kuma kai da kake ahlus sunna, in ya zamo ya halatta ka haɗa kai da wanda ba musulmi ba ga abinda ba zai cuci addininka ba, ba zai cuci ɗan uwanka musulmi ba, to a ce min babu aula ka haɗa kai da ɗan uwanka musulmin da koda kun saba akan abubuwan da za a samu ittifaki ya zama akwai maslahan musulunci da musulmi a ciki. Da yawa za ka ga cewa mutum yana da awar sunna amma da baki yake da awar, saboda kila baya zuwa makaranta kuma shi baya karatu, zai ce shi ba sai yi mu'amala ba, kawai sai mutum mai aqida irin tasa, mai fahimta irin tasa kowace irin mu'amala, to wannan ba addinin musulunci bane ba. Dole duk yadda ka saba da ƴan uwanka musulmi za ka iya zana abubuwan da kun samu ittifaki a kai, mun yadda mun haɗu akan kaza. Yanzu misali na sha faɗa cewa tufaye da za su gane wallahi babu abokan tafiya su kamar ahlus sunna, saboda mun yi ittifaki mu da su cewa wannan Qur'anin da muke karantawa shine wanda manzon Allah ya wafati ya bari, duk abin da yake cikin sa gaskiya ne ba ƙari ba rage, duk ahlus sunna ya yarda da wannan, kuma ban san wani sufi da yake musun wannan ba. Sannan duk mun yi ittifaki mu da su cewa matan manzon sallam matansa ne a duniya kuma matansa ne a lahira bayan aljanna ne, ba san wani sufi wanda yake musun wannan ba. Sannan mun yi ittifaki cewa duk sahabban manzon Allah mutanen kirki ne, yan aljanna ne, da ahlus sunna da sufaye ban san wani sufi wanda yake inkarin wannan ba. Mun yi ittifaki mu da su halifofin nan guda hudu waliyan Allah ne, masoyan manzon Allah ne, yan aljanna ne, ban san wani sufi wanda yake musun wannan ba. Dan Allah yanzu wani abubuwan da muka haɗu ba su isa ba, mun yi ittifaki akan duk rukunin musulunci nan guda biyar, babu wanda yake shakku a ciki, mun sani cewa akwai bambance-bambance na abubuwa da dama, to shikenan sai mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi akan abin da muka yi ittifaki. Abin da muka samu saɓani to sai ya zamo mun warware shi da kyakkyawan lafazi da mutunta juna. Akwai wanda zai zama cewa ya ƙi fahimta kasa kamakon ka kausa masa lafazi, amma da za ka sauƙaƙa masa lafazi zai iya baka haɗin kai, to amma da dama za ka ce wannan abin mun kasa wato ainihin gane shi. Abin da yasa nake zana mana irin wannan abubuwa, za ka ga cewa waɗansu daga cikin sufaye an yaudare su ko kuma ba su karanta littafan magabatansu ba, ban taɓa karanta littafin wani sufi na da ko na yanzu ba da yake yabon alkhairi ga 'yan Shi'a, wallahi ban taɓa karanta wani sufi na da ko na yanzu da yake ta Shi'a mutanen kirki ba ne, saboda ya san duk abin da muka zana ɗin nan su sun yi baran-baran da shi. Ba ɗan Shi'an da ya yarda Qur'an da muke karanta shi ne wanda aka yi manzon Allah wahayi, a wajen 'yan Shi'a Qur'anin yana tamboye sai ƙarshen duniya za a fito da shi. Wannan kawai in ma ka ji dan Shi'a ce ma Qur'an da muke karanta na daidai ne ɗayan biyu, ko dai jahili ne bai san me Shi'a ba, ko kuma yana maka taqiya yana ma burun-burun, kun ba dan Shi'an da yadda cewa sabon manzon Allah managarta ne, a zai iya ware maka irin su Ammar bin Yasir, irin su su wuce dai mutum goma ko cikin yatsu ba, amma Abubakar condemn, Umar condemn, na fada a wata munasaba yanayi a cikin wayoyin ku daga cikin sharadin shiga musulunci ashhadu anna ababakar wa umar wa uthman wa aisha wa hafsa fi nar wannan yana daga cikin dizin kalmar shahada a cikin addinin shi'a don Allah ya sufin da ya san wannan ina zai dauki an shi'a cewa mutanen da wai za a tafi da su ne har ailafin aje irin tarurrukan su har a zo a wani alliance akan abubuwa na tabbatar da cewa sai dai sufin da bai taba karanta wannan abubuwan ba ko kuma ki da san zuciya da san abun duniya yasa ya ba su hadin kai ashe kaga kenan za ka iya cewa 90 da doriya mu ahlus sunna mu ne muka yi ittifaki da sufaye akan wayannan abubuwan to ashe kaga kenan mu ne abokan tafiya ba abokan ainihin yin baran-baran ba ina fata mun gane to saboda haka dai abin nake so in ce addinin musulunci ya nuna mana duk wanda zai baka hadin kai musulunci ya samu gata to ka bashi hadin kai misali yanzu da za a zo a ce shugaban kristocin duniya ya zo wata unguwa ya ga ba masallaci yace kai da Allah ya kamata a samar da masallaci unguwan nan ni zan ma ba da kuɗi a gina ba za ka ce annan ba za annan wofi ba a'a in dai mun tabbatar babu wata makarkashiya zai ba da kuɗin a gina ya kama gaban sa mu karbe su dama kuɗin Allah ne mu gina masallacin Allah abota mu Allah subhanahu wataala wannan shine tsarin addinin musulunci shi addinin musulunci waye addini ba dan kauye ba ba gidajen addini shine zai nuna shi ba a mu'amala da kowa sai wanda muke tafiya irin tamu to wannan kauyenci ne kuma dalilin addinin musulunci ne amin amin abu na shida yace ijtama as-sahabatu sahabbai sun hadu hina jaa rasulun najashi yayin da jakadan najashi yazo wa talaba minhum al-hudur yana mai cewa su halarto su zo a wajen najashi wa tadarusul mawqif suka tsaya suka yi karatun tana su ga wannan matsayi da suka samu kansu sai yace wa hakaza kana amrul muslimina shura bainahum to haka nan al'amarin musulmi ya zamo abin shawartawa ne tsakanin su ba a san musulmi da fauda ba da hayaniya idan abu ya taso a samu masu ilimi masu hankali su tattauna su wakilci sauran mutane ga baki daya mu kuma yanzu kowa so ake sai an muryar sa kowa sai ya ce saboda a san cewa shi ma ba baya bane ba to amma addinin musulunci yana bukatar nutsuwa akan duk abin da za a yi abu kaza ya taso kada na kalli fa'idar da zan samu kada in kalli ni ba zan samu kowa wanda zai samu a'a mu tsaya mu kalli wannan abu mai karatun ta natsu wannan abin da ake so a shigo mana da shi wannan abin da ake so a yi menene fa'idodin sa idan akwai su sannan menene cutarwar da take cikin sa idan muka kalli cewa cutarwar ita ce mafi rinjaye kuma muna da zabin wani abu sai mu kyale wannan mu je mai wani to haka yake kamata adabin musulmi su daina shiga abubuwa da ka duk abin da ya taso ka tsaya ka karanta shi kuma ya kamata ka samu wanda ya fi ka ido a sanin wannan abu da duk abin da zai taso akwai wanda suke ahlu zikir su ne kwararru a wannan bangaren don Allah ku hango mana tabarun hangen nesa don kun fi mu ido a wannan kaza da ake so a yi a yi meye alfanun sa idan an yi meye cutarwa sa idan ba a yi ba eh mu a iya iliminmu da saninmu da kwarewanmu kaza din nan yana da alfanu kaza 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 sannan akwai cutarwa kaza 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 to shikenan cutar wannan kuna da wata shawara ta yadda zamu kauce mata eh idan akai kaza an kauce mu cutarwa kaza sai ga cewa an fitar da fa'ida to amma mu duk abin da ya taso kawai sai dai ai takabbara ana ihu a fita ba shawara ba tattaunawa ba me ya kamata a yi kowa ya zamo kabirin kansa to wannan ba tsarin addinin musulunci bane kun ga su sahabban nan sai suka natsu suka shawarta idan mun je me ya kamata mu yi yake cewa yace wa kullu amrin yatimmu ala tariqi shura duk al'amarin da yake tabbata ta hanyar shawara huwa ad'a ila najahihi to wannan shi yafi bayuwa zuwa ga cin nasarar wannan abun li'annahu yadhummu khulasata uqulin kathira domin wannan zai tara wato summarizing da kuma gasaran hankula masu yawa misali kowane mutum akwai baiwa da Allah subhanahu wataala ya bashi kila wani shekarun sa ba su kai na sauran mutane ba kila karatun sa bai kai na sauran mutane ba amma Allah ya bashi kwakwalwa ta ban mamaki zai iya hango abin da wasu ba su iya hangowa ba ku duba lokacin da aka za a yi yakin Khandaq aka taru aka yi dugum mashrikan Qurayshawa sun hada kai da Yahudawa za a zo a tumbuke Madina menene mafita manzon Allah sai da ya nemi ra'ayin kowa wanda kuma shi Allah yake ma wahayi bai sai ai kawai ni abin da na hango shine mafita ba sai dai ne mai ra'ayin sa bai me kuke gani Salman al-Farisi radiyallahu anhu yace mai aikin Allah shawara ta tunda dai Allah sa Madina tana zagaye da dabene da duwatsu mafi yawan wurare doki ba zai iya kutsuwa ba dan adam ba zai iya kutsuwa ba to mu samu iya inda yake bude ayi rami ayi gwalalo mai fadi yanda doki ba zai iya tsallakawa ba in mutun ya fada ba zai iya fitowa ba saboda haka idan muka yi wannan ba za a iya shigo mana a garin mu a yake mu manzo Allah dan take karbi wannan shawara aka zo aka raba aiki tsakanin sahabbai kafin ka ce menene an riga an gama wannan kun ga shi Salman ba ma balarabi mutum Farisa ne mutumin Iran ne ainihin a halin yanzu domin Farisa shine Iran ku duba lokacin da aka je yakin Badar Abu Lubaba yaga manzon Allah yayi sansani kafin a je rijiyar Badar yace ma aikin Allah wannan wuri da muka tsaya shawara ce ko tunani ne dabara ce ta yaki ko Allah ne ya maka wahayi manzon Allah ce ba wahayi bane daga Allah kawai ina garin dabara ce ta yaki sai ce to ya manzon Allah in dai ba Allah ya ce mu tsaya nan ba ba dabara yaki anan mu ƙara gaba mu mai da rijiyar bayan mu in mun ji kishirwa muna da ruwan sha su kuma mun riga mun tsare rijiyar ko dan kishirwa ma sa digata manzon Allah bai ce kai da ba ai ma wahayi ba zan saurare ka sai manzon Allah ya ce a tashi a ƙara gaba to shi yasa dan adam kowane ana so ka bashi darajar sa kuma ka bashi matsayin sa baka san baiwa da Allah subhanahu wataala yayi masa ba dan da kai fa sai kawo maka wato ainihin solution a cikin abubuwan rayuwa akwai misalai da yawa da ba dan cinye lokaci ba wallahi sai in faɗa muku sunan mutane wanda ƴaƴan cikin su suka ba su shawari kuma suka samu fita to kaga ashe inda shekaru shi zai sa gano komai ai sai ka gano sannan dan da ka haifa ya gano to amma sai dan da ka haifa kuma ba ma wai dan fare ba da na wajen kaza karamin dai baka shawara kuma a samu fita ashe wannan ya nuna cewa baiwa ce da Allah ke bayin sa to haka yake kamata ainihin al'amura su dinga ainihin kasancewa sai a samu wato ainihin wato summarizing da kuma wato gasara ta hankula masu yawa wata badu mazahirus sumuwit tarbawi malan yake cewa kuma wato daukaka irda tarbiyya tana wato bayyana irin abubuwa da ake gina daukaka tarbiyya fi kauni sahaba a cikin kasancewar sahabbai lam yaqtalifu ba su samu sabani ba bal ajma'u ala ra'ayin wahidin a sun haɗu ne akan ra'ayi daya ala wa huwa kuma shi ra'ayin shine an yu'radul islam kama da'a shine an yu'radul islam abidirar da addinin musulunci kama da'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kaman yanda manzon Allah ya zo da shi ka'inan fi zalika ma huwa ka'in duk abin da zai faru akan haka sai dai ya faru ma'ana balagina nuna mana wannan ya nuna wato sahabbai kowanne ya tumbatsa ta fuskan fannin tarbiyya inda a ce ba su da tarbiyya baran-baran za su yi kila wasu ce a yi kaza wasu ce a kaza to sai wuce to mu in ba karɓi ra'ayinmu ba mu kan shi ke nan ba ruwanmu mu mun fice to amma sai ya zama sun samu ma kusan ittifaki akan wannan ba wani wanda ya shanzu a ciki saboda wannan ya nuna cewa wato ainihin suna da kyakkyawar tarbiyya ta sanin addini sai ce wa azamu kuma suka yi himma suka yanke kuduri ala ardil islam bi izza a bisa su bidirar da addinin musulunci da izin su ba da kaskanci ba akwai wanda zai zamo cewa musulmi ne amma saboda an ba shi kariya sai ya kaskantar da addinin nasa to amma su duk da kariya aka ba su an ba su wuri na gudun hijira amma sai da suka bidirar da addinin su da izza cewa su dinnan ba makaskanta bane ba wa in kana fi zalika halakuhum koda a cikin wannan koda kuwa a cikin wannan ya kasance akwai halakar su abu na bakwai yace kana mawqif Ja'far matsayin sayyidina Ja'far ya kasance wa ikhwanihi da ƴan uwansa misalan tatbiqiyan wani misali a aikace liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga fadan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi inda yake cewa man iltamasa ridha llahi bi sakhatin nafi duk mutumin da ya nemi yardan Allah koda da fushin mutane mutane ba sa so amma Allah yana so sai kaga cewa to kai ka lamunta kai abinda Allah yake so to duk mutumin da ya yarda da wannan kafahu llahu mu'natan nafi to Allah kuma shine zai isar masa dawainiyan mutane gabaki daya wa man iltamasa ridha llahi wanda kuma ya nemi yardan mutane bi sakhatillah tare da jawo fushin Allah wakalahu Allah ila nas Allah sai ya dibinta shi zuwa ga mutane din shi sanya kullun kai kokari ka rinjayar da yardan Allah subhanahu wataala wallahi a kasan nan akwai wani basarake lokacin da akai wani shugaban kasa arne sai aka ce an shugabantar da shi wannan arne ya zama shine tsiyaman na babban masallacin wato ainihin babban birni na wannan kasar wannan basarakin ya tsalle ya dire yace wallahi ba zai yiwu arne ya zama shugaban masallacin musulunci ba yace inda abin da ya shafi abure na kasa ga baki daya wannan dole shine shugaba amma a ce ya zama shine tsiyaman din masallaci sai wallahi ba za ta tabu ba yayi rubuce a jarida ya fada a BBC gwamnan wannan jihar inda wannan sarkin yake yake raye shi ya lallashe shi dan Allah martaba a janye wannan magana kaga ma an ba mu kwangila ta aiki kaza kai zamu ba sai wallahi ba zai janye ba yace in dai akan wannan ne ya da raunin sai tafi aka zo aka kama wannan basaraki aka fitar da shi kasa waje sai da sama da kwana 40 aka koma a kwabe shi aka yi duwin duniyan nan ya janye wannan magana sai wallahi ba zai janye ba ba su yarda arne ya jagoranci masallacin musulunci ba to abin sha'awa aka gama wannan barazana ya dawo kasar kuma ya koma kan karagar mulki wannan arnan da shekara ta yi sai ya dauko ragunan layya guda biyar shi wannan sarkin a jiharsa akwai sarakuna wukayyanka masu yawa sai shi wannan arnan ya aike mu wannan sarkin raguna biyar sai layya aka ce to ai akwai sarki wani akwai sarki wani akwai sarki wani sai ce ai ya fi sai wannan jama'a ku duba don Allah bai sassauta masa ba amma kuma sai dawo ba sarkin da yake ganin kima shi wannan shugaban kaman wannan basarake da a ce yayi amai ya lashe to ya zubar da kansa kuma karshe a zo a kwabe shi kun ba daraja amma ya tsaya akan addinin sa kuma Allah subhanahu wataala ya taimaka masa to kullun in dai abin da kake daidai ne ba ka yi domin neman daukaka ko dan cutar da wani ko dan wulakanta wani to ka tsaya akan wannan daidai din wallahi ko da an cutar da kai Allah sai ya zo ya baka sama da abin da kake sa rai na nasara kuma duk wanda zai shata lema kafa karshe Allah sai ya saka ga bayan sa domin akwai sarakunan da suka kware masa baya a wannan lokaci wasunsu wallahi suna dare an kwabe su suna nan kuma an kwabe su ba su sarauta shi kuma yana yin sarauta to shi sanya mutun ya dai ya fawwala ma Allah lamurran sa yadda zai ba addinin Allah kariya to sai ya zamo tunda zakatan na Allah ne kuma sai ya sanya masa jin kwarjinin shi wannan mutumin amin amin sai ce to fa haula as-sahaba wayannan sahabbai radiyallahu anhum Allah ya dade su kadil tamasu ridallahi azza wa jal sun nemi yardan Allah mabuwayi madaukaki ala ridan nasara akan yardan ainihin nasara sunan kristoci su sahabbai sun san aqidan najashi da mutanen sa shine isa dan Allah ne to amma kuma gardagar suka ce annabi isa abdullahi wa rasuluhu kuma sarkin ya mara musu baya akan wannan yadda fakaratin natijatu to sai zamo sakamakon wannan an sakharallahu lahum malikal habasha Allah sai ya hore musu wannan sarki na habasha fa nabaqa bil haqqi sai ya furta gaskiya wa sana karamatuhum ya kiyaye mutuncin su wa amanahum ala dinihim kuma ya amintar da su akan addinin su wa hayatihim da kuma ainihin rayuwar su domin akwai lokacin da mutanen habasha suke ganin lallai fa take-taken najashin nan fa na shiga musulunci ne kawai sai suka shirya masa tawaye da zanga-zanga sarki najashi yana jin wannan sai ya kirayi sahabbai yace to ya tanada musu jiragen ruwa ga abin da yake faruwa kasarsa duk gabaki ɗaya sun masa bore idan Allah ya sa mulkin sa ya dore to shikenan su dawo su gaba da zama kasansa idan kuma an samu akasi to ga jiragen ruwa nan shikenan su gudu inda suke ga za su kira da addinin su to saboda haka a wannan lokaci sai duk mutanen suka taru kofar gidansa duk suka taru ana ta hayaniya to da yake mutum ne mai kwakwalwa sai ya samu takarda يربط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه da ya rubuta wannan a cikin takarda sai ya samu sai ya ninke ta sai ya sa a cikin ƙirjinsa sai ya saka a cikin aljihunsa daidai ƙirjinsa to cikin da suka taru yace wai yanzu ku wai shugabanku suka ce kai ne shugabanmu yace kun yarda da jagoranki na ko ba ku yarda ba suka ce sun yarda yace to me kuke kiyamata tare da ni suka ce ai kawai mun fahimci kai din nan kana cewa Isa wai bawan Allah ne. Yace to ku me kuke cewa? Kuka ce mu abinda muke ta huwa ibnullah. Mu abinda muke ta dan Allah ne. Sai yace to wallahi ina tabbatar muku Isa alaihi salam bai kara wani abu akan wannan abun ba. Kun gane da malar sa? Bai kara wani abu akan abin da yake cikin takaddan nan ta kirjinsa ba. To su kuma sun dauka bai kara wani abu akan abin da suka faɗa cewa shi dan Allah bane. Gaba ɗaya suka yi sowa suka tafa cewa to shikenan. Ashe sarki yana nan yadda aka san shi. Shikenan kidahu mai suka koma. Malamai da suka zo sharhin wannan kisa suka ce to wannan ya nuna cewa musulmi ya kamata ya zama mai kwakwalwa. Idan ko da wani abu ya zo wanda zai saka furta kalma tare da to idan akwai inda zaka iya dan kaucewa to kai kokarin kaucewa ta hanyar hikima shi yasa ta a cikin Bukhari akwai kitabul hiyar ma'ana littafi na dabaru da wato ainihin zulliya idan kama yadda zaka yi ka zulle ba tare da kai ƙarya ba yayin da yanzu misali kana so kai sulhu tsakanin mutane biyu suna gaba sai ka zo ka samu ɗayan kace wallahi in kaji yadda wani yake nema ma gafara a wajen Allah yana ma addu'a zaka yi mamaki kai kana nufin ai yana musulmi addu'a yana nema masa gafara ko shi ma musulmi ne kaga ba ƙarya kai ba shi ma wannan kace ka faɗa masa kai na je gun wani wallahi kaji yadda yake nema ma gafara Allah yana ba addu'a kana nufin yana musulmi shi ma ɗaya daga cikin musulmi ne kaga nan ba ƙarya kai ba kuma ai nufin ka hada tsakanin su to irin wannan abubuwa ana so musulmi ya zama irin wannan ina je na taba ambata muku akwai lokacin da ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala wa huwa man huwa kun shaji ta malami ne wanda mun taba fada ta a hudu ba ta ba a samu mutumin da ya rubuta rubuta a duniya irin sa ba ya rufu 597 to lokacin sa har kan shi an ci wato ainihin tana ganiyarta yana karkashin wani sarki wanda yake tantirin dan shi'a to sai wani daga cikin lalatattu yake so ya zo ya gwara kan Ibn al-Jawzi da wannan basaraki yana cikin wa'azi mutum ne wanda Allah ya bashi wani irin sauti sai ya hau kan duro yana wa'azi sama da mutum 10,000 suna jin abin da yake faɗa ba loudspeaker ba komai tunda mutumin da ya rasu 597 yanzu shekara wajen 800 ko 900 da rasuwarsa 800 da ainihin yan kai to saboda haka kawai sai wani mutum ya zumbur yace Abubakar na khairun am Ali Abubakar shine yafi koko Ali yafi gaban wannan basarakin saboda yaji Abul Ibn Jawzi zai fada kaga in yace Abubakar khairun to shikenan ya daba cikin sauka tunda ya san halin wannan basarakin sai ya share shi ya ci gaba da wa'azinsa ya saki zaburowa yace ya ce Abubakar khairun am Ali sai ya ce man kanat bintuhu tahu kawai sai ya ci gaba da wa'azinsa wanda ƴarsa take ƙarƙashinsa to ƴar wa take ƙarƙashinwa ka ga magana ta yi ɗaukan wanda ƴar manzon Allah take ƙarƙashin igiya aurensa wa kenan Ali ko kuma wanda ƴarsa take ƙarƙashin igiya auren manzon Allah wa kenan Abubakar kawai sai ya ce man kanat bintuhu tahu kawai sai ya koma ya zauna ba yadda zai yi kuma a tori ƙarin bayani bai ne ba an ba shi amsa kawai sai ci gaba da wa'azinsa to haka ya kamata a ainihin ka zamo mai basira a cikin sha'anin addinin ka amin amin to sai malam yace wa min durusi hijratil habasha ya daga cikin darussa na hijira zuwa ga habasha annal jahala wato jahilta bi ba'd ahkamil islam dangane da wato shashin wa'ansu hukuntan kwanta na musulunci idza kana lidhurufin qahira idan saboda wani hali ne wanda yake yafi karfin mutum fa innahu la yadhurru to wannan ba zai cutar ba qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu yace wa huwa yuqarriru al-udhr bil jahl al-hali yana tabbatar da cewa ai ba mutum hanzari saboda jahilci ga abin da yake cewa walamma zida fi salati al-hadr yayin da aka yi dadi a cikin salla ta zaman gida hina hajara annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina yayin da manzon Allah ya kaura zuwa madina kana man kana ba'idan anhu wato wanda suka kasance nesa da shi misal man kana bi makka kaman wanda suke can makka wa bi ardil habasha da kuma wanda suke kasan habasha to sun kasance yusalluna raka'atayn asalin salla ay shar'anta ta raka'a biyu ne azhur biyu la'asar biyu isha'i biyu duk dai masu raka'a hudun nan wato ainihin da biyu ne haka aka shar'anta to daga baya kuma sai aka dada duk mai raka'a biyu ta koma raka'a hudu to yayin da aka yi wannan kari ya kasance wanda suke makka ba su hijira ba da wanda suke ainihin habasha suka ci gaba da sallatan raka'a biyu wa lam ya'murhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi i'adati as-salah amma manzon Allah bai ce su sake sallolin da suka yi ba yace ai tun daga lokaci kaza aka ce a dunga cika sallah mai raka'a hudu ta zamo mai raka'a biyu ta zamo hudu to duk sai kun rama sallolin wa'annan watannin manzon Allah bai wannan ba yadi walamma furida shahru ramadan fi sanati ath-thalith min al-hijra yayin da aka farlanta watan azumi a shekara ta biyu bayan hijira walam yablughi al-khabaru ila man kana bi ardi al-habasha kuma labari be kaima wanda suke kasan habasha ba min al-muslimin daga cikin musulmai hatta fata zalika shahru har wannan watan ya zamo ya shude lam ya'murhum bi ardi as-siyam maza Allah bai ce musu sai kun sake azumi ba ai an riga an farlanta ramadana kuma ya wuce ba ku yi ba ramuwa ta kama ku manzon sallan bai musu wannan ba wa qala hafiz az-zahabi rahimahullah al-imam az-zahabi Allah ya jin kai gare shi yake cewa fa la ya'samu ahadun babu wani wanda zai samu zunubi illa ba'da al-ilmi fate sai bayan ilimi ya je masa wa ba'da qiyam al-hujja kuma sai hujja ta tabbata akan sa wa qad kana sadatu sahaba yace shugabannin sahabbai sun kasance bil habasha kafa habasha yanzilu alwajibu wattahrimu wajibi yana sauka ma'ana wahayi akan aikata kaza na wajibi yana sauka wattahrim da kuma haramta wani abu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da aminta Allah saka tabbata a gare shi fala yablughum kuma wannan abun bai isan masu ba illa ba'da ashhurin fate sai bayan watanni fahum fi tilkal umur to su a cikin wannan al'amari ma'zuruna bil jahli an riga an ba su hanzari na jahilta wannan abin da suka yi hatta yablughum an-nasu har sai lokacin da nasu ya je musu to shi yasa daga cikin sharuɗa na addinin musulunci shine bulughud da'wa kiran musulunci isa zuwa ga ainihin dan adam shi yasa malamai suke cewa har yau har gobe irin mutanen da suke rayuwa akan duwatsu har yanzu ana cewa a cikin dajin Maiduguri akwai mutanen da yadda ka san birrai haka suke ba tafafi a jikin su haka zaka gansu yadda ka san dabbobi su sauko su danyi abubuwan su kuma kan wannan duwatsu Allah shi ya san da wani yare suke magana to kaga irin wannan harin sai a ce kiran musulunci bai isa musu ba yanzu haka da za a ce la sama Allah a ce an haifi yaya a je a kai su wani wuri can ba rediyo ba waya ba malami su yi rayuwa ba su taba sanin mai addinin musulunci ba to Allah ba zai kama su ba sai lokacin da ainihin hujja ta je musu shi sanya aka ce duk mutumin da ya yi addini iya abin da ya sani to da wannan Allah subhanahu wataala zai masa hisabi shi sanya da dama ana ba da uzuri ga mutanen da suke ƙauyuka wani malami daga cikin malaman da suka yi fice a ƙasar nan a garin nan Allah ya ji kansa da gabara daga cikin malaman binni yake ba da wata kisa mai ban tausayi na ji yana faɗa da kunne na yana ta sun taba shiga wani lungu domin yi ma mutane wa'azi da suka shiga wannan lungu yadda daga kwalta kafin su ƙarasa wannan wurin sai da suka yi tafiyan kilomita wajen ɗari da ɗoriya a nan fa ƙauyen Kano kan ka ɗauka cewa wata ƙasar daban yace da suka je ainihin dagatin gari ya tara musu limamai da kuma ainihin mutanen gari idan suka yi wajen awa 1 da rabi suna wa'azi bayan sun gama sai aka bude kofofin tambayoyi to liman shi ya fara tambayar yace to akar makallahu ina da tambaya aka ce meye tambayar sa yace a matsayin sa na limami yakan tashi da janaba a jikin sa to kuma babu ruwa a butan sa to kuma mutane suna masallaci suna jiransa to me abin yi sai shi wannan malami Allah jikin sai ce to ai malam sai ka je randa ka ɗebi ruwa ka zuba a butan ka je kai wanka yace a ya za a yi zai ya dauki moda ya tsoma a halin sa na mai janaba ruwan randa lalace gaba daya ko ya je rijiya ya zura guga a matsayin sa na mai janaba ga baki da rijiya ya lalace limami ne a kasar Kano ba ga magarin mutane ba limami kusan da guda to kaga inda zaka tausaya masa in dai har butar da ka dauka da ruwa ruwan bai lalace ba ka je kai wanka da shi to yanzu ai kuma nan ka dauki moda ka sa a cikin randa ruwan bai lalace to yi bayan liman ya gama tambaya sai ka tsaya wani da gaci akan irin abubuwa da suke faruwa a gari shi ne kisa ito tsakanin kwanan nan dai akwai wani mutum da suka yi zage-zage shi da matarsa ya zage matarsa ita ma ta zage shi to da aka zo gulle masa yace ai ba aure tunda sun riga sun zage juna aure ya riga ya rushe dan Allah wannan wallahi abin tausayi ne sannan akwai dattijan da ya ba wani matashi yarsa ya aura masa damana ta zo sai dattijan ya aika masa cewa to ka san fa mu al'adar mu gonar gandu ko akwai bangaren su da yake nomawa to matarka ita ma akwai bangaren ta saboda haka lokacin ta zo ta nome bangaren ta sai mijin yace to baba abin da nake neman alfarma da Allah zan ba da kuɗi sai a zo a nome mata bangaren nata yace zantan banza yattawa ka har ta yi min noma to na kwace kayana to aka je gulle ma aka ce to ka ji ta shi ya bashi kuma ya karbi ba shikenan ba dan Allah bayin Allah ku duba a Kano ake wannan kwa matar a Kano a kauyen Kano ake wannan kwa matar kun mai fadar wannan shi da kansa yaje ga nan ne ba labari aka bashi ba a ce kaga akwai aiki Allah ka ladafa mana amin amin to sai ki tiwa asilatun lil muraja ga yan tambayoyi da muraja bimaza aradul waqi'ata bayran najashi wal muslimin da menene mushrikan quraishawa suka so su gwara kan tsakanin najashi da musulmai abu na biyu hal najahat hadhihi al muhawala shin wannan yunkurin ku ya ci nasara abu na uku hal aslama an najashi shin ku najashi ya musulunta wa madha fa'ala an nabiy sallallahu alaihi wa sallam kun menene manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya aikata hina ukbira bi wafati ko akbara ko dai in ka ce hina ukbira bi wafati yayin da aka bashi labarin mutuwar sa kenan Allah ya bashi labari ko kuma hina akbara yayin da shi manzon Allah ya bada labari ya ba sahabbai labari to lokacin da wannan ta kasance mai manzon Allah yayi abu na hudu uzkur shay'an min fawaidi hadhihi alhijra ka ambaci wani abu na daga fa'idodin wannan hijira to lokaci ya riga ya mana halin nasa sai dai mu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din sallallahu wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa malam ayi wa mutane nasiha akan rashin hakuri wajen yawan gaya wa mutane halin da suke ciki na wata jarraba da ta same su ta rayuwa maimakon su tsaya wajen Allah su roke shi ya yaye musu to gaskiya wannan matashi ya ce mai matukar muhimmanci bayyana hali da ake ciki na damuwa ya halatta ga wanda ake jin cewa zai iya bada gudunmuwa misali mutum man da ya zama bashi da lafiya ya halatta ya fada ma likita cuta kaza tana damunsa me ya kamata a dora shi a kai na magani to amma mutum kawai da zimman ya zo ya yada Allah ya dora masa kaza wannan baya halatta ko ba komai kai da kanka kasancewa ba kai ma Allah adalci ba saboda kai shekaru Allah yana baka lafiya baka taba zuwa kana yadawa ba wallahi Allah ya taimake ni sati guda ban yi mura ba ban yi zazzabi ba ciwon kai kai Allah ya bani lafiya baka zo kana wannan ba to kuma bai kamata in jarabawa kankanuwa mutum yanzu yana tuka garin Allah subhanahu wataala ba na taba yake to mana akwai lokacin da wani mutum yazo wajen Al-Qadi Shuraih rahimahullah ta'ala yake fada masa kaza ya faru masa sai ya ja masa kunne yace ba a kai karan Allah a wajen abun halitta wannan sunan sa kai karar Allah sai yace masa kaga idan nan nawo nuna masa idan sa yace wallahi bana shekara 15 baya gani amma ko mata ta bata sani ba abin da yasa kai ma nake fada maka kawai saboda jan kunne amma wallahi wannan mu ya sha kwanaki ne baccin sa yadda yake so amma dare ɗaya sai Allah ya jarrabe shi da ciwon kai in yazo ga mutane sun bar fadawa wallahi yadda na gani haka na garana ai lada ne farko ma da ya kira sallah ina duba agogo wallahi karfe 3 da rabi sai ban samu da rutsa ba mutum kwanaki nawa yayi lafiya kalau wannan mutum da kake fada mawa ba zai magance maka komai ba Allah dai shine wanda zai baka lafiya to gaskiya ya kamata mu da mutu akan irin wayannan abubuwa din wanda yake ta mallan ina da wata bukata da take tare da ni ina bukatar addu'a to muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatar sa da kuma sauran musulmi gabaki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh